Iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Nijar sun kasance wurare da ko da yaushe ke cikin hada-hadar kasuwanci da cuɗaya tsakanin al'ummomi na ƙasashen biyu. Duk da kasancewar wa'adin da ƙungiyar ECOWAS ta bayar ga jagororin gwamnatin soji da ke riƙe da iko a Nijar ya ƙare ranar Lahadi jama'a a bakin iyakar ƙasashen biyu a garin Ilela ta jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun ci gaba da gudanar da lamuransu na yau da kullum. Duk da yake suna cikin rashin tabbas kan abin da ka iya faruwa idan aka yi amfani da ƙarfin soji a ƙasar ta Nijar.
A nan inda nake ina cikin garin Ilela kuma 'yan mitoci kaɗan ga zuwa bakin iyaka, kuma al'amuran kasuwanci na tare da suna gudana yadda aka saba har na samu zantawa da ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da na tara a wannan wurin. Mallam, ya sunanka?
Sunana Alhaji Aliyu Moroko, mai canji Ilela. Fito gaskiya dole hankalin kowa ya tashi, saboda abubuwa ne kake ganin in sun faru tunda kai kana makwabci abubuwan za su iya shafarka. To gaskiya a lokacin hankalin mutane ya tashi, amma yanzu da wa'adin ya kare aka ga babu wani abun matakin da aka dauka sai kuma kowa ya dawo cikin hayyacinsa.
Alhaji Abdullahi Murdiya Ilela. Ya magana da aka cewa gaskiya na wani fada ko ana son ayyaban nan babu shi Ilela, amma dai kana matsayin dan Ilela idan ka shiga Nijar irin kwanni to zaka tarar da sai dan Nijar ya ga kane ka dan Najeriya ka shiga sai shi fara zagin shugaban kasa da mutanen Najeriya da wa da kowa dai da ka ce open za su taso ba haka shi.
Amma akwai wani wanda ka gani wannan abin ya same shi ko kuma dai kai ma labari ne ka samu?
To lalle na ji labari, amma ni kaina na zo kwannin nan ni SK wannan dinwa ina tsaye, amma dai ban ce musu komai ba, suka daura zazzagi.
Har wayo na zanta da wasu shugabannin al'umma a yankin na Ilela.
Sunana Muktar Tuku Abrahaman Turoma Ilela. Duk abun da muka saba yi muna yi, mu dai anan zaman mu lafiya lau muke zaune ba wata matsala. Kuma dai ban matsalar da kin dan ruhe bodar shi dai wata ɗan matsalar da za a ce akwai, saboda ko je da kasuwan bata irin cika ta saba cika ba saboda an kulle bodar.
Bakin iyakar kasashen biyu ya kasance rufe, sai dai rufe iyakar bai hana shiga da ficen mutane ba daga kasashen biyu ta amfani da hanyoyin ƙasa da ke cikin dazuka.
Ya sunanka?
Zayan daga Kwanni.
To na gane ka a cikin Ilela, kuma an ce an ruhe boda, ya aka yi ka shigo?
A daji muka kiwayewa, muna kiwayewa daji na, amma ba a bi cikin boda.
To me kuka zuwa yi a nan Ilela din?
To muna zuwa na sayayya, na kawo goyo na, aukada na, na kawo goyo na za ta sai kwai, sai mu koma.
Kasancewar yankin bakin iyakar Najeriya da Nijar akwai jami'an tsaro masu yawa kunan da ke aiki a yankin, sai dai daga baya an shaidi shigowar ƙarin wasu sojoji a garin na Ilela tun kafin a yi juyin mulki a Jamhuriyar Nijar. Sai dai Abubakar Jarman Ilela ya ce dama an tura su ne Ilela saboda matsalar rashin tsaro da ta haddabi yankin.
Dama waɗannan sojojin akwai su, kuma da wasu waɗanda mai girma gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto waɗanda ya turo muna a wannan karamar hukumar mulki ta Ilela domin su tsaya don kare al'ummar karamar hukumar mulki Ilela akan matsalar bandits da ta dame mu.
A halin yanzu dai al'amura na gudana ba wani sauyi a garin Ilela da ke jihar Sokoto, garin da ya iyaka da Jamhuriyar Nijar. Duk da halin da ake ciki na takaddama da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar, kuma bayanan da na samu daga garin Kamba da ke kan iyakar Nijar da Najeriya a jihar Kebbi duka labarin ɗaya ne. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.